ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta yi daidai da 21 ga watan juma'a saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 4 ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na 4 daga cikin jeren karatuttukan littafin al-mi'an nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya jam'u i'dad al-sheikh salih ibn abdullah al-assaf Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi mun yi karatu a inda har muka kai hadisi na 15 ko 14 ko a yanzu za mu tashi akan hadisi na 15 insha Allah ta'ala mana assaf yace al-hadith al-khamis 10 hadisi na 15 عن عبد الله بن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن يمهل قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه idan ba manta ba dama hadisin da muka karanta na baya wato hadisi na 14 hadisin Abdullah dan Umar wanda Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza sta'azanat imra'atu ahadukum fala yamna'aha idan mata daya daga cikin ku ta nemi izini wato izinin zuwa masallaci kada ya hana ta wannan hadisin ya nuna ashe mata suna zuwa masallaci a musulunci wannan daidai ne shari'a ce amma zuwa masallacin yana da ka'idoji ka'ida farko shine ta nemi izini ka'ida ta biyu shine sai mijin ya bata izini shi an hana shi ya ainihin hana ta ita kuma an hana ta tafi ta sai ta nemi izini dokar kenan daga cikin ka'idojin dokar idan za ta fita sai ta ainihin wato kiyaye wasu ka'idoji waɗanda nake fatan insha Allah ta'ala zan yi amfani da wannan dama in zayyana muku su kamar haka insha Allah littafin da ke hannuna littafin jilbabul mar'atul muslima fil kitabi was sunna ta'lif Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi a cikin wannan littafin malamin ya kawo ka'idojin da sai mace ta cika su sannan za ta fita zuwa masallaci ne zuwa asibiti ne ziyara iyaye ne wani aiki ne na alkhairi za ta tafi da'awa ko ina ne ya kamata je hatta waɗanda suke zuwa makaranta sai ku kiyaye malam yace idan muka bibi ayoyin alqur'ani da kuma irin sunna ta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da ayyukansu za mu gane cewa mace idan za ta fita daga gidanta zuwa wani wuri wanda shari'ar musulunci ta yadda da wurin to sai ainihin ta kiyaye waɗannan ka'idojin daga cikin waɗannan ka'idojin shine za ta suturta jikinta baki daya kar ta sake ta bayyana wani ado nata sai abinda Allah madaukakin sarki ya amince ya bayyana to waɗannan sharuɗa da malamai suka bibiya sai suka gano su ga su guda takwas ne jama'a sai kowace ta saurara sharadin farko shine isti'abu jami'il badni illa mastusniya game dukkanin jiki baki daya sai dai wuraren da aka yi togaciya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada mata su bayyana adan su da gangan sai abin da ya bayyana mana daga abin da yafi karfin ta shine ta sanya adonta ta kawo hijabin ta ko khimarin ta ko jilbabin ta tasa to shikenan tana cikin tafiya sai iska ta daga hancin hijabinta sai aka hangi leshin da ta sa ko a tamfarta da ta sa ko aka hangi ainihin zobenta a halin ba ita ce ta bayyana ba amma mace ta sanya ainihin hannun taguwar da zai zama iya wuyan hannu sai kuma ta kawo zabba sai ta zuba a yatsunta tana tafi ana ganin waɗannan yatsuna ta tare da wannan ado na zobe wannan haramun ne mata sai a kiyaye domin ya ce wala yubdina zinatahunna kar su bayyana adansu to anan ta bayyana ko kuma mace ta kawo leshi ta sa a matsayin zani sai ta kawo hijabin da bai wuce yadi biyu da rabi ko yadi uku ba sai ta sa sai zama shi leshin shi hijabin ya taso ne daga sama ya rufe zuwa kwankwasanta ko kuma gwiwarta amma sauran fa ana ganin leshi leshin nan ado ne ko ba ado ba ado ne haramun ne ko kuma mace ta sanya burki ɗaya ɗan hijabi tun daga sama ya kawo har ƙasa sai dai bai gama dira ƙasa ba sai zama ga ƙanƙareren takalmi ta sa na ado wannan takalmi sai ya zama wannan hijabi ko khimari ko mayafi bai lullube shi gaba ɗaya ba ta bayyana adanta don haka ta aikata haramun to daga cikin abubuwan da aka yi togaciya shine hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani cece kuce da wani jayiya da aka yi jayiya ce wadda ba ta da ainihin mahanga a cikin nazari na shari'ar musulunci hadisin sayyidina asma Allah ya kara mata yarda wannan hadisi ne mafi karancin martabar da za a bashi shine hadisi hasanun wannan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bayyana cewa idan mace ta kai balaga to ya ake gane mace ta balaga ba sai mace ta fara haila ake gane ta balaga ba ana gane mace ta fara ta balaga yayin da nono ya fara tsuro mata a kirjinta ko bata fara al'ada ba ya kamata ku gane wannan ma'ana alamomi da ke nuna balagar ya mace suna da yawa kamar yadda alamomin da ke nuna balagar ɗa namiji suna da yawa saboda haka dukkan matar da ta balaga to bai halatta a ga komai nata ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna sai dai fuskarta da tafukan hannayenta wannan fuska da tafukan hannaye ana nufin in suna nan tsiraitattu daga ado amma in an kawo wani abu an shafa ko an kawo wani abu an makala ko makamantan haka to bai halatta fuskar ma a gani ba bai halatta ta bayyana ta ba dan haka wannan togaciya da malam yace isti'abu jami'il badani illa mastusniya sai abubuwan da aka togace waɗannan su ne abubuwan da aka yi togaciya akai anan barin yi amfani da wannan damar in yi kira zuwa ga mata musamman waɗanda suke ganin yan boko ne ko yan zamani ne ma'ana tunda sun amsa kiran za su sanya hijabi amma sai suke ganin wai sanya wannan burki ɗaya hijabi kuma ƙauyanci ne da aka ta yadda ta sanya doguwar riga amma sai a kawo wani ainihin wato makala na awuya iyakacin inda yake makalewa awuya bai halatta ba domin ai lokacin da ta sanya wannan riga ana ganin tudun nononta daga gaba sannan in tana tafiya ana ganin yadda kusurorin jikinta suke motsawa wannan haramun ne bai halatta ba dan haka wajibi ne bayan ta kawo rigar ta sa sai kuma ta kawo wannan hijabi ta sanya wanda zai lullube dukkanin jikinta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qul lil mu'minati ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya kai wannan annabi mai girma da daraja ka faɗa wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai baki ɗayansu kenan da ƴaƴansu idan suka tashi su saki hijabinsu su saki jilbabinsu wannan shine alkhairi gare su to wannan ka'ida dole ne a kiyaye ta jama'a saboda haka wannan ɗan hijabi da ake makalawa ya kamata a tsaya a yi nazari a kan shi bai halatta ba barin ba da wata shawara a bisa tsari namu na ahlus sunna wanda ya kamata mu lura da shi dangane da mata masu zuwa karantarwa ana kawo kukan cewa idan malama ta ce za ta sanya katutan hijabi ta je gaban yara za ta rinka yin boko ko tana kare ainihin allo na'am me yasa ahlus sunna ba za mu tsaya mu yi tsari ba yaran mu mata ya zama mata ne za su karantar da su maza ya zama maza ne za su karantar da su a wannan tsari kun ya zama zallan waɗannan azuzuwa ko wannan aji mata ne kuma mace ce za ta karantar da su idan ta zo karantar da su menene laifi ma, in ta cire hijabin ta tsaya daga doguwar riga sai dan kwali, tana cikin aji ne. Allahumma sai in akwai wani muharrami da zai leƙo ya ganta ko ya gilma ya ganta. In ba haka ba, yara ne mata ga sunan ƴaƴan musulmi suka taru, wannan ƴan shekara 5, wannan ƴan shekara 6 kuma kamantan haka, ko kuma ƴan secondary ne mata. Wannan gyara da ake cewa za a yi jama'a, gyara ne wanda za a tashi a faɗa, kuma a tashi a tsara yadda za a yi aikin a aikace. Ba magana ce da za a yi ta surutu ba, lallai ne in an tashi sai a ware ga yadda tsarin zai kasance, ga yadda wannan tsarin zai kasance. To amma mace ce ƴar shekara 25, an sa ta taje ta karantar a secondary JSS3 ko SS2, yara ne samari duk sun balaga, kuma ta tsaya za ta karantar da su. Ko da hijabin jikinta, kokarin da suke so suke su ga wata kusurwa ta jikinta ta kada, saboda su a wannan lokaci ba karatu ba, har addini in ba tarbiya suka samu ba, ba ta da muhimmanci gare su kamar su kalli tsiraicin mace. Dan haka ya kamata ku tsaya ku fahimci wannan kabiya da kyau. Dole ne mace ta rufe jikinta gaba ɗaya in za ta fita. Sannan saniyan, Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, wannan tufafin da za ta sa kada ya zama ado ne shi da kanshi. Kun ga kenan yanzu hijabin atamfa ko hijabin leshi ko wannan hijabi na ƴan Indonesia da ake yin farin hijabi, sai a bi a ci bakin shi da leshi, duk wannan ya kasance ado ne shi da kanshi. To bai halatta a sa shi dan a fita ba. Kenan yanzu duk wani yadi sai ku duba, hatta plan yadiddika da kuke sa mara zane din nan, akwai yadin da in aka sa shi yana zama ado ne, yana sheki, yana rawa, yana kyalkyali, matukar za a kalle shi a matsayin ado, to kada ya kasance ainihin wanda za a sanya shi a fita. Sannan salisan, an ya kuna safiqan la yashif, ya zama wannan yadi yana da ainihin wato kauri, wanda yake baya iya bayyana abin da ke karkashin shi, kai ya zama shara-shara. Gashi dai kin sa shi wadatacce, amma kuma ya zama transparent, ya zama shara-shara, ana iya hangen cikin jikinki. Bai halatta ba in kika yi hijabi da wannan haramun ne, ya kamata mata su kiyaye. Rabi'an, an yakuna fadfadan ghayra dayyiq, ya zama kuma yana da fadi, yana da fadi ba wanda yake tsukakke ba. Naka in an gwada fadin rigarki ta kasance inci 30, sai a sa miki inci 50, a ƙara 20 dama, a ƙara 20 hagu, yadda duk yadda zaki tafiya jikinki ya kada, ba za a ga kadawa kusurwoyin jikinki a ciki ba. Ya zama yana da fadi hijabi, ya zama bangajejen hijabi. Sannan khamisan, na biyar, Allah ya kuna mubakharan, kar ya zama an sa mai turare. Shi wannan hijabi kai ya zama an sa mai turare, irin turaren nan da ake sawa na ainihin turarawa da hayaki. Mutayyaban, kai ya zama an sa mai turaren kanshi kuma a jikin shi. Sannan sadisan, na shida, Allah yushbiha libasar rijal, kada ya kama da tufafin maza. Kada a kalli kusurwoyin yadda dinkin yake a ce ai wannan irin taguwar da kika sa ta maza ce, ai wannan irin yadin na maza ne, kai ya kasance haka. Sannan sabi'an, na bakwai, Allah yushbiha libasal kafirat, kada ya kama da kayan kafirai, ku kiyaye wannan, kada ya yi kama da kayan kafirai. Dan haka hatta mata da suke sha'awar sanya kaya irin na gayu, sai ku yi tunanin kar ya kasance ya yi kama da irin kayan kafirai, ya zama tsarin shi irin tsari ne na kaya na wanda in an duba za a ce wannan mace ce musulma ke sawa, wannan mace ce mai mutunci take sawa. Sannan saminan, na takwas, Allah ya kuna libasa shuhura, kai ya zama tufafin kecharaini, kai ya zama kuma tufafin kaskanci. Abinda ake nufi da tufafin kecharaini shine ya zama yadinki na hijabi guda daya zai biya sadakin duk matan ajinku, zai sai hijaban duk da matan garin suka sa, yadi daya, saboda ke ce matar governor ko matar minister ko matar shugaban kasa, ko ke ce wacece, mana wannan tufafi ya zama saubu shuhura, na neman a shahara da shi. To daga cikin saubu shuhura kuma kina da halin ki sanya tufafi daidai da matsayinki da darajarki wanda shari'a ta yarda da shi, sai kuma kije ki dibo wani tsoho haka ki samu wani zanin gado ki hada da wani tsohon labule da wata tsohuwar atamfa nan diki ganganta dan a ce ke mai tsoron Allah ce ma'ana kina sannan kuma ya zama addressed gare ki ya zama kin shahara da haka to kare kasance haka to kun ga mata sai ku tsaya ku yi nazari ba FCE ba ko jami'a zaki je ko polytechnic ko ina zaki je sai hijabi ya cika waɗannan sharuɗa idan bai cika waɗannan sharuɗa ba to haramun ne ki fita zuwa wannan wurin da zaki je dan haka sai ku kiyaye mata kuma babu wata jami'a da zaki je karatu ki yi wannan shigar a ce miki wai bai halatta ba ba za ki tsaya kuma ki kare ƴancin ki ba saboda yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta wajabta miki a matsayin ki na musulma kuma babu wata doka da za a yi ta wadda za ta yi karo da dokar Allah wadda za a amince da ita ko miskala zarratin sai ku kiyaye na karanto wannan ne kamar yadda nace daga littafin Jilbabul Mar'atul Muslima to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake dubawa sannan ana duba inda mata ke tafiya misali Shehu Usman Dan Sodio a cikin littafin Wasiqatul Ikhwan yace ku hana matanku zuwa gidan suna da gidan biki gidan suna da gidan biki Dan Sodio yace a hana mata zuwa me yasa saboda barnace da ke ciki sannan kasuwa ba wai ga mata ba hatta ga maza Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in zaka iya ka zama kai ne na ƙarshen shiga kasuwa ka zama kai ne na ƙarshen shigarta ka zama kai ne na farkon kuma fita daga gareta kowa sai ya gama zuwa kai ka zo sannan kafin kowa ya fara tashi kai ka riga kowa tashi saboda Annabi ya kira ta daddaba ta shedan sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka sai a kiyaye to akwai wasu wurare kuma da cudanin maza da mata kin samu kanki mijinki ya miki izini zaki yi jami'a ba wai dan ki nuna ke kanki ya waye ba dan a aji a ce ake baki da tsaurin ra'ayin addini ki je ki cusa kanki cikin arna mata waɗanda suke bayyana tsiraicinsu bai halatta ba ki ainihin cusa kanki sai ki samu wuri mai mutunci ki zauna balle ki je ki zauna tsakanin mazaje wai ke kawai dan a ce ai ita wannan kanta ya waye har sai ki ji kina cewa ke kamar ke ba musulma ba ke kamar ke ba ya arewa ba ke dai kanki ya waye suna yabanki duk wanda kuka ji arna su ne mai wannan yaban to ya gama lalacewa ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kun ji hadisin farko shine hadisin da muka kwana akai makon da ya gabata hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda a inda yake cewa idza annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza sta'azanat imra'atu ahadikum fala yamna'ha idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini zuwa masallaci kada ya hana ta a lokacin da yake wa'azi yana faɗin wannan hadisi akwai wani ɗana shi wanda yake sai ya dubi irin yadda al'amarin mata ya lalace sai hankalin shi ya tashi sai ya ce wallahi sai mun hana su bayan sun yi kaza ya ce mishi aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa taqulu kaza ina ce maka annabi ya ce kaza kana cewa kaza a cikin riwayar wannan hadisin da Imam Ahmad yayi aka ce sai da ya tsine waɗannan shi albarka so uku sunan dan nashi Bilal ya tsine mai albarka so uku kuma ya ce ba zai sake magana da shi ba kuma har suka mutu baya magana da shi haka malaman farko suke daga cikin sahabbai da tabi'ai in dai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in ma ka bi ko kuma shikenan a rabu da kai sahabi ne ya ga dan kanwa shi ko dan yan shi yana wasa irin na da tsakuwa yana harba tsakuwa yana dalla ta tsakanin yatsun shi guda biyu ba susa kenan sai ya ce mishi ka bari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ya ce inna la taqtulu saydan walakin tafqa'u aynan ba ta kashe dabbar farauta haka da zaka sa tsakuwa tsakanin yatsa da yatsa kana dallawa ita ba za ta kashe maka dabbar farauta balle ka ce farauta kake sai dai in ka zo kana irin wannan wasan wani dan uwanka ya zo pap sai ka buge mishi ido ka cuce shi dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ka bari ka ji ko yaro ya ce to can sai ya sake daukar tsakuwa shigantaka ce ganganci ne mantawa yayi gafala yayi sai dai ya sake daukar tsakuwa sai ya sake dallawa wannan sahabi ya ce ina ce maka manzo Allah ya hana kana sake yi bani sake magana da kai haka suka zauna shi ma bai sake magana da shi ba, danyen shi ne ko dan kanwar shi. Saboda haka Abdullahi dan Umar ya la'anci wannan dan nashi so uku, kuma ya ce ba zai sake magana da shi ko ba su sake magana da shi. As-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda da ta ga yadda mata suka canza a zamaninta, sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya riski irin waɗannan abubuwan da kuka kawo yanzu wajen fita masallaci, da ya hana ku kamar yadda aka hana bani Isra'ila, matan bani Isra'ila. Mai riwayan hadisi ainihin wato Sa'id yake cewa ainihin Amra almajira Aisha an hana matan bani Isra'ila ne aka ce eh, matan bani Isra'ila suwa na zuwa masallaci, sai suka fara sa takalmi dagogo-rago, aka fara ado, masallaci ya zama wurin kuma kincirayin, sai aka hana su. To amma mu ba a hana ba, kuma Allah madaukakin sarki ya san menene zai faru. Tunda bai hana ba, babu wanda ya isa ya hana har abada, sai dai a yi ta tarbiyyar mata ana nuna musu menene ya kamata. To daga cikin abubuwan da har yanzu matan suke su ne abubuwan da ne ishara a baya. Lallai mata yanzu suna zuwa sallar Idi, sallar Juma'a, salawatul khams, Allah ya sa albarka, amma me yake faruwa musamman ranar sallah? Sai a sa leshin nan na sallah na 60,000 ko 70,000, sai kuma a kawo hijabi dan gajere sai a sa, sannan a kawo takarmi dagogo-rago mai dunduniya a sa, ana tafiya yana kyamas-kyamas. Sannan ka'ida ta gaba ba a bin gefen hanya. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa laysa lin-nisa'i wasta at-tariq, tsakiyar hanya bai halatta wa mata ba, gefe mata za su rinka bi. Matan sahabbai sukan bi gefen hanya har tsakuwa dake makale jikin bango tana ainihin kama hijabansu. Yanzu mata ko makaranta suka taso sai su banga-banga, an ka zo kai ta musu ham da mota ko da babur, wasu sai kai kansu tukuna za su gane eh da gaske kake yi, amma bai halatta ba. Bai halatta kuna tafiya makaranta ko kuna dawowa ko asibiti kuma kuna ta hirarraki ba. Ina fata an gane, dole ne ku tsaya ku kiyaye waɗannan, domin mutunci ne kuka samu, Allah ya saukar da dokoki ya kare mutuncinku. Kafin wannan zamanin, wato zamanin jahiliya da Qur'ani bai sauka ba, babu abin banza irin mace ko gado ba a bata sai a ce mai amfaninta, Allah ma ya san da ita ne. Dokoki da suka sauka har a cikin Al-Qur'ani aka samu suratun Nisa'i, ba a samu suratun Rijali ba, da suratu Maryam, duk wannan dan a tunasar da matsayin da mata suke da shi a cikin addinin Musulunci. To me ya kamata? Waɗannan dokokin wajibi ne ku kiyaye su. A cikin wannan hadisin da muke karantawa shine hadisi na 15, malai yace an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء وتمات عمر تكسن تنا حلرت صلر إشاء تكما صلر أينين أصبع. أتكر رواي وانا حديثي دا ابن حجر يكاو تكن فتو الباري أكتش سنن تعاتك ما لماتي دا تكن ما لمي ماتان سحبي ما تر سيدنا عمر تي تنا زوا صلر أصبع بصلر إشاء في الجماعة أتكن جماعة كما في المسجد أما صلر تي. تو أنا ayyade cewa tana zuwa sallar asuba da sallar isha dalili ne akan lokuta mafi hadari ma kenan, shine za ta fita karfe 5 na asuba ta je masallaci, za ta fita karfe 8 na dare tana masallaci ko karfe 9, amma kuma sayyidina Umar yana ji yana gani tana zuwa din. Faqila laha, sai aka ce da ita. A cikin wata riwaya faqala laha Umar, sai Umar mijinta yace da ita lima takhrujina, me yasa kike fita masallaci? Wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu zalika wa yaghar, a halin kin san cewa Umar yana kyamar haka kuma yana kishin wannan abu. Me yasa mijinki baya so kuma yana kishi? Qalat, sai tace wa ma yamna'uhu an yanhani, me ya hana Umar, me ke hana shi ya hana ni fita tunda baya so? Yo ba sai ya hada ba? قال سيتي يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدن رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم ديتي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تركوا هنا باين الله ماتا fita masallatan Allah. Wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama doka ce ita ta hana Umar ya hana ki. Aka ce har ran da aka yanki sayyidina Umar cikin masallaci tana nan a masallacin da asuba. To wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa na'am mata suna da ƴancin su yi addini a bisa yadda Allah da manzon shi ya saukar, kuma mata suna da ƴancin su samu ilimi yadda yake in an nemi ai musu kama kariya a cikin addini suna da nassoshi waɗanda za su dogara da su. Sannan wannan kuma yana nuna duk yadda kake kishi da duk yadda zafin addini ya kai maka da duk yadda kake kyama naka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza shikenan ba abin da ya rage sai bi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya wajibi ne kuma shari'a ce kuma haske ne. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda duk ya kwazo wajen bin dokar Allah yayi kwazo wajen tsayawa akan abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi zai samu shari'a zuwa ga ainihin dukkan tafarkin da Allah madaukakin sarki kewa musulmi fatan ya kasance. Wannan hadisi mala yace muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. To kun ga waɗannan hadisan in kuka duba kai tsaye sun shafi mata. To menene ya faru yanzu mata ba sa zuwa sallar jam'i ne? Babu wani dalili illa ɗayan abubuwa guda biyu, imma al'ada da jahilci, imma al'ada da jahilci, imma rashin sanin ko kuma rashin son aiki da sunna, son zuciya. Waɗannan abubuwan suna da bambanci. Al'ada shine dukkan mu an haife mu ne mun tashi mun ga mata a kasan nan ba sa zuwa masallaci. To shikenan sai mutane sai suka ci gaba akan abin da suka samu iyaye a kai, sun zama ƴan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asharihim muqtaduna, ma'ana mun samu iyaye da kakanni akan hanya kuma za mu ci gaba da kwaikwayon wannan hanya ta su. Me wannan nassin yake nuna mana? Mutane idan suka bata sai su zauna a cikin jahilci, sai su mai da abin da suka samu iyayensu da kakanni su ne a matsayin addini. Wannan kuma nau'i ne na furkushin maguzanci. To akwai waɗanda dalili kenan, musamman a arewacin Najeriya mafi yawancin wannan dalili ne. To waɗanda kuma ake ganin sun yi ilimi daga cikin waɗanda ke ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba, su kuma wancan irin tunani na Bilal dan gidan Abdullahi dan Umar shike daukar su. Ai in aka ce mata su zo masallaci yanzu, ai matan ado suke yi, ai matan kaza suke, wato waɗannan suna da ilimi ne kuma suka fata a cikin ilimin nasu, shine sun dauki san zuciyarsu ya zame musu ainihin abun bi kuma abin bautawa. Naga ina bada shawara a wannan matsayin ga dukkanin ahli sunna su ji tsoron Allah idan an gina masallaci tun daga salawatul khams har masallacin juma'a har na idi, a samar da wurin da mata za su rinka yin sallah. Wannan shine addini, sabanin haka ba addini bane, imma jahilci ne ko kuma kin addini. Zuwan mata sallah azhar, la'asar, magriba, isha, sallah asuba, sallah juma'a, sallah idi, sallah kusufi, sallah roƙon ruwa sunna ce wadda ta zama ma'asura anis salafi radiyallahu anhum ajma'in wa ala ra'sihim sayyiduhum, sunna ce ta sahabbai tare da mai gidansu gaba ɗaya da mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba daidai bane wai saboda ana ganin zamani ya rikice, na daga cikin ƙara rikita zamanin da ake shine hana su zuwa masallacin da kuma rashin zuwan su masallacin. Ina fatan ku kiyaye wannan jama'a. Saboda haka yana daga cikin babban kuskure ko kuma mummunan kuskure rashin ainihin wato zuwan mata masallaci. Ya kamata su taho masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a idi, su halarci sallah, su halarci addu'o'i na alkhairi, hatta matar da ba ta da hijabi a ba ta aro, wadda take haila ta taho masallaci idan yanayi ya kai za a yi sallah ta ja baya, in an idan da sallah ta shigo a yi addu'a ta ji hudu ba ta ji wa'azi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. الحديث السادس عشر حديث نشاشدة سأل ابن سعد رضي الله عنه قال أظاهري أكوي سقطي أو النهونا أكوي كلمة دتفاد إتجي عن أكوي وتنسك أكوي دتات تزود عن أظاهري دي أكوي ومن وصل شيكين شيابين حكا دنجا شيكي سهل ابن سعد قال in ba haka ba da sai ya ce Sahal ibn Sa'd qala, amma akwai an al-muqaddara a wurin ko kuma al-mahzufa imma amdan aw ghalatan wadh-dhahir hudifat ghalatan, da kuskure ne ba a rubuta ta ba. An Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu qala, Sahal ibn Sa'd Allah ya tsara mishi yarda yace, kanat fina imra'atun, akwai wata mace a cikin mu Musa habbai a cikin riwayar wannan hadisi kamar yadda ta zo a Bukhari a wani wuri, yace dattijuwa ce, ta ja'alu ala kulli arba'a, duk bayan kwana hudu sai ta yi dashe. An san dashe ko a daddasa kama alayyaho kamar yakuwa da sauransu, fi mazra'atin laha, a wata gona tata, silqan yakuwa, an san yakuwa ko yakuwa, duk bayan kwana hudu, duk ranar Laraba ko duk bayan kwana hudu sai ta je ta daddasa yakuwa a cikin ainihin gonarta. Wannan yakuwa ce wadda an dasa ta yau Laraba, Alhamis, Juma'a ta riga ta yi, ta fitar da ganye, sai matar ta je ta tsuntsinke ta. Fa kanat idza kana yawmu juma'atin, to duk sanda ranar juma'a ta yi, tanzi'u usulal silqi, sai ta ainihin tuttuge wannan tushe na yakuwa. Fata ja'alu fi qidrin, sai ta sanya a tukunya, summa taj'alu alayhi qabdatan min sha'ir, sannan sai ta danko ainihin wato aburo, gari na aburo sha'ir kamar alkama da makamantansu, sai ta danko garin ta tahanuha, sai ta ainihin zuba a cikin wannan wato ganye na yakuwa, sai ta kwaba ko ta tuka. Fatakunu usulal silqi irqan ko arqan, sai ta kasance wannan ainihin tushe na yakuwa da ta sa shi ne kamar matsayin jijiyoyi, wato abinda yake so ya kwatanta jama'a, fate yake so ya kwatanta. An samu garin alkama an daka, an samu yakuwa an tsuntsun ko an sa, to wannan yakuwa sai ta zama kamar ita ce yadda kuke gani a cikin gari na fate, ba ita ce kamar matsayin irka, kamar matsayin nama ko matsayin jijiyoyi da ke ciki ba. Wa kunna nansarifu min salatil juma'a, yace mun kasance idan muka taso daga sallar juma'a, fa nusallimu alaiha, mu zo mu mata sallama, mu gaishe ta, fa tuqarribu zalika ta'ama ilaina, sai ta kusanto mana, ta miko mana wannan abinci, sanal aqu kuwa ya dallan lasa haka dan sissile. Wa kunna natamanna yawmal juma'a, har ma muka yi burin Allah ya kai mu juma'a, li ta'ami hadha lika, saboda wannan abinci nata. Amma Bahaushe yayi gaskiya, yace kowa yake son miya a wuri tsohuwa, in dai girki ne lafiyayyen girki da zaka ji ya zauna, ba wai albidi ba ko kuma zazzaga ka ci, to tsohuwar mace ita ce za ta zauna ta dafa abinci dahuwa babu maguɗi, hannunta ya kware, ba ta da gaggawa, za a je a addu'a, a shafa jambaki, a shafa gazal, duk abin da ya dame ta shine ta tsaya ta yi aikin mai nagarta. Dan haka wannan mace ma'ana suna jin daɗin girkin ta jama'a, fate-fate ne za a dan samu yakuwa da dan alkama ko garin sha'ir a hada a daka ya nuna sosai, kaji waɗannan samari ne fa, amma kuma sun ce har fata suke Allah ya kai su ranar juma'a saboda wannan irin abinci nata mai daɗi ta iya. Ina fata an gane. Rawahul Bukhari, Bukhari ya rawaito mana wannan hadisi. Na daga cikin abin da ke karantar da mu wannan hadisi shine kyautatawa irin ta halayen sahabbai mazansu da matansu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da ainihin abinci ga miskini da maraya da duk wanda bukata ta kama su ciyar da shi. Ma'ana mun karanto a cikin hadisan Bukhari, ai akwai sahabiya mahaifiyar Anas ko kakar Anas, sukan dafa abinci su kira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya ci a gidansu. Wannan yana daga cikin alkhairai na sahabbai jama'a. A makon da yake gabata ai muka karanta hadisin wata mata wadda take da bawa wanda yake kwararren kafinta ne. Mun ji irin gudunmawar da ta yi. Ma'ana yanzu a nan darul hadisi din nan jama'a sai ki je sai ki dafo wani abinci sai ki aiko ki ce matasan nan da ke kwana a darul hadisi suna karatu gashi a kawo musu. Ba sai kin yi kullum ba kuna jin wannan dattijuwa a kwana bakwai take. Dan fate ne, yar taliya ce, dan indomi ne zaki dafo. Yana daga cikin abin da kullum ake so musulmi su gane. Kwakwalwar ku ta rinka amfani tana tuno abubuwa, tana hasashen abubuwan da ya kamata ku yi. Ma'ana waɗannan matasa ne su sahal. A lokacin su ne ustazai. Suna yawo ana ganin su kamar su ba kowa ba, amma ta nake sun suka waye gari suka zama malamai bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, har da aka zo ana tambaya mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wani irin ice ne. Mai sahabi Sahal yace duk duniya babu wanda ya san wani abin da aka yi wannan mimbari sai ni. Yace bishiyar goruba ce. Sannan yace kuma daga ainihin awalil madina aka je aka dibo ta. Ma'ana sun wayi gari sun zama ana ganin su kamar ba kowa ba, amma wannan dattijuwa ita ta san waɗannan ɗaliban ilimi ne, tana kyautata musu. Ɗaliban ilimi wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace a saurare su, a kyautata musu, a mutunta su. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri, kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito cikin Taqyidul Ilm, yace idan sahabbai ɗaliban ilimi suka zo, idan ya fito sai ya ce marhaban bikum wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, maraba da ku wasiyar manzon Allah, sai ce kana rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yusina bikum, manzon Allah yana mana wasiya mu kula da ku. Yanzu gashi na daga cikin kular waɗannan samari ne matasa, za a je sallar juma'a a dawo sai su lallabo su zo gidan tsohuwan nan, sun san cewa yanzu fatan nan ya sauka. In suka sha alhamdulillah to inna mun gode Allah ya sa albarka, to muna nan dai zuwa mako mai zuwa. Ita kuma ranar Laraba sai ta tashi ta abin nan. Aikin neman aljanna jama'a aiki ne. Man arada al-akhirah cewa wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Kana san lahira, kina san lahira, sai kin yi aikin lahira. Ku dubi Khadijatu al-Kubra, ba zama ce saboda ita ce hajjiyar birni ana cewa ta fi kowa kudi a garin nan, ai duk garin nan wanda ya taba ta zai kwana a kulle. Kudin ta diba ta yi addini da su, ta kara addinin, ta daukaki addinin. Saboda haka mata wannan kalubale ne gare ku. Ɗalibai suna nan suna kwana yanzu kamar makarantar nan, wasu nan suke wuni, wasu da yamma za su zo, wasu da safe za su zo. Baki laifi ban kika shirya wani abinci kika ce wa mijinki tafi kai makaranta, a je ɗaliban da suke wurin nan. Wani ya buɗe baki ya miki addu'a, me wa yana daga cikin manya-manyan waliyan wannan zamanin ke baki sani ba. Ni ce Allah ya biya miki bukata duniya da lahira, sai Allah ya yafe miki duk zunubanki baki sani ba saboda girman addu'an nan. Amma fa taliya ce kika dafo ta naira 60 ko 70 kika kawo, indomi ne kika dafo na naira 200, dan wake da shinkafa ne kika dafo, a tubani ne kika, dan wani abin sha'awa ne kika duba. Don ku duba rayuwar dan adam tana sha'awar abin da yake abin marmari ne. Yanzu fate ba abin marmari ba ne? Yoga sahabbai ko sahabbai suna marmarin har Allah Allah suke, Allah ya kewayo da juma'a. Allah ya kara musu yarda. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Al-hadithu as-sabi' ashar, hadisi na 17. An Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kara mata yarda tace, kharajna la nuridu illa al-hajja falamma kunna bi sarifa hittu. Aisha Allah ya kara mata yarda tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba abinda muke nufin yi sai haji. Wato a wannan lokaci ba su dauki haramar umara ba, haji kadai suka dauki harama, saboda an tarbiyyanci da wata al'ada cewa ai ba a yin umara a cikin watanni na aikin haji, su ne watannin Shawwal, Dhulqa'ida da Dhulhijja. To sun fito ne da harama aikin haji. Ta ce yayin da muka iso wani wuri mai suna Sarif, an yi nisa daga ainihin wato barin mikati, barin mikatin Madina, abiyaru ali ko kuma zulhulaifa sai haila ta zo mini sadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana abki sai manzo Allah ya shigo ya same ni wato ansa sauka ne na kebe wani wuri a kaina ko a tanti ne ko ina nan dai ina kuka jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda yarinya ce karama dan haka abi ya same ta madadin ta fadi to ga larurata a fada mata ga mafita kun ga Asma'u bintu Umais matar mahaifinta matar Abubakar bin Siddiq ai da aka iso ana isowa Zulhulaifa sai ta haifi da namiji sai ta aika manzon Allah aje a ce manzon Allah ya zangi ga abin da ya samu saboda ta nuna ta goge ga rayuwa amma wannan yarinya ce karama dan haka sai ta shiga daki kai take ta rusa kuka qala sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaki me yasa miki lafiya anafisti haila ce ta zo miki amma sai ta abiri da cewa anafisti haihuwa kika yi don ya nuna hukuncin jinin haila da jinin haihuwa duk ɗaya ne a wajen abin da ya shafi jinin haila da jinin haihuwa suna hana sallah suna hana azumi amma kuma za a rama azumi ba a rama sallah ba sannan jinin haila da jinin haihuwa najasa ne ko da yake sukan sha bamban wajen adadin kwanaki amma hukuncen su na tafiya tare a mafi yawancin al'amuransu dan haka annan sai ita abinda tace hiddu sai ne haila shi kuma da yazo sai yace anafisti haihuwa kika yi amma abinda yake nufi shine jini ne yazo miki kuntu na'am sai nace hi qala sai yace inna hadha amru wannan ai wani al'amari ne wata larura ce katabahullahu ala banati adam wadda Allah madaukakin sarki ya dora ta ga ƴaƴa mata na annabi adam faqdi ma yaqbil hajj sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ma'ana ki ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ki ci gaba da talbiya duk abin da alhaji yake yi ghaira allah ta tufi bil bait sai dai kuma in aka isa makka haila bata dauke miki ba to ba za ki kewaye dakin ka'aba ba ma'anar wannan magana shine jama'a sai ku kiyaye idan aka iso ka'aba idan jini ya dauke mata kafin a iso sai ta je sai ta wanka na haila idan ta wankan haila sai ta je sai ta duk abin da sauran alhazai suke yi amma in jini bai dauke mata ba to sai ta je ta sauka a masaukin da aka sauke su amma ta sani tana nan cikin ihrami duk abin da bai halatta alhaji ba ba za ta yi ba irin kamar shafa turare da sauransu za ta zauna amma za ta yi karatun alqur'ani ba wanda ya hana ba wanda ya ce wai dan tana da haila ba za ta yi karatun alqur'ani duk waɗannan fatoyi ne da suka rikita al'ummar musulmi za ta yi karatun alqur'ani za ta yi zikirinta amma ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba to idan wannan jinin haila ya dauke mata kafin a tafi Arafa ku kiyaye shikenan sai ta wanka sai ta je sai ta wannan umara tata to ba wata matsala ta zama kamar kowace amma idan jinin haila bai dauke mata ba har sai da aka tafi Arafa aka sauka ko kuma har sai da aka tafi Arafa a can ne ya dauke mata ko kuma ya dauke mata ainihin bayan an tuwo mina ko ma'ana dai bai dauke mata ba sai bayan da aka fita Arafa to yanzu idan aka gama aikin hajji za ta fita wuri mafi kusanci da zai fitar da ita daga cikin garin Makka wannan wuri mafi kusanci shine Tan'im ita Tan'im din yar anguwa ce haka amma da a bayan garin Makka ne amma yanzu ta zama kamar ma daga nan ne kawai ki dan hau babur zuwa naira 20 naira 30 tafiya ce mai sauki za a iya yin ta a babur haka gashi nan zaki ga ana tafiya da mota Tan'im ba miƙati bane masu zuwa suna dauko harama umara daga Tan'im jahilci ne ba miƙati bane wajen harami ne kawai wanda larura ta kama irin wannan ta Aisha sai ta fita wannan wuri sai ta je sai ta dauko harama sai ta shigo garin Makka sai ta zo sai ta ainihin yi umara to yanzu in kuka duba ina so ku natsu da kyau ku ga abinda aka ce faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj wanda yayi umara ya kwabe umara ya koma ya zauna yayi tamattu ya huta sannan yazo yayi haji to sai ainihin yanka hadaya da ta saukaka to amma ita yanzu wannan kuka duba abin ya jirkice mata bata samu tayi wannan ainihin wato tamattu'i ba don tunda ta iso tana rike ne a cikin ainihin ihrami har aka tafi aikin haji bata wurin harama ba aka je haji aka dawo sannan ta tafi ta je ta yi umara to a karkashin wannan ita hadayar da Allah ya fadi a cikin wannan aya ta fada akanta saboda in kuka duba a surance ita bata yi umara ta huta ta ainihin haji ba ta taho ne gaba ɗaya tunda ta taho tana zaune cikin ihrami a zahirinta kamar ta sote kama da wanda take ainihin wato ifradi kenan da ta zo ta zauna a cikin wannan harami nata haka ta ci gaba da zama har lokacin da aka je aka yi aikin haji aka zo ta samu kanta a halin tsarki ta zo ta yi hail ay ta zo ta yi umaratta to a wannan halin kun ga ita haji ta yi sannan umara madadin umara shakatawa hutawa tamattu'i sannan haji dan haka hadaya ta fadi akanta wannan ana kiranta umratu Aisha ko umra ta tan'im amma ba maza ne suke yi ba maza su da dama suna cewa to ai tunda dai sauki ne zo ga Aisha eh to kai ma in kana haila zaka iya yi amma in dai baka haila babu dalilin da zaka yi ba wai sauki ne annabi yau Aisha ba yanayi ne na al'adar larura ya hukunta mata haka amma in ka samu kanka a wata larura makamanciyar haka a matsayin ka na da namiji an ce babu laifi kamar yaya shine bayan ka dauki harama ana isowa maka sai rashin lafiya ta buge ka ko wani ciwon kai ko wani zazzabi baka samu damar ka je kai umra din ba har aka fita Arafa aka fita tare da kai da aka dawo Arafa ka samu sauki sai ka je ka jaddada wannan niyya taka a tan'im sai ka dawo sai ka ainihin abin nan ka dawo ka ci gaba da ayyuka da ake yi duk gaba daya na haji shikenan kai ma hadaya ta fadi akan ka amma ba wannan ba jama'a bai halatta ba haka siddan wasu sai kuma ku ga kawai yan tasi ne ga sunan wasu jahilai ne yan tasin wasu masu son zuciya ne sun zo suna cewa umra minat tan'im umra minat tan'im ana diba mutane ana kai su je su dauko umara ba a maimaita umara bayan an gama aikin haji jama'a ga wanda ya riga ya umara ta wannan aikin haji ba daidai bane dan haka mukhalafat wadda alhazai suke yi mai wato saba wa shari'ar Allah da alhazai suke yayi yawa a lokutan aikin haji Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'a kun dai ji wannan hadisi qala aisha ta ce wa dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an nisa'ihi bil baqar manzon Allah yayi wa matan shi layya da ainihin naman shanu shanu yanka yayi wa matan shi layya da su wato shine ainihin hadayen su shi kuma yayi da raquma sallallahu alaihi wa alihi sallama ita kamar yadda malamai suka ce a wajen hadaya an fi son yawan nama dan haka an fi son a yi hadaya da ramin raqumi ko kuma da naman sa saboda ana son a tara nama mai yawa a ciyar da talaka makka amma a wajen fidiya su malaman suka ce an fi son zakin nama dan haka aka fi so a yi da rago ina fata an gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi الحديث الثامن عشر حديث نشأت قص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى صحابي أبو هريرة الله يكرم شيردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله إراد أمينتن الله ثبت أغريشيتي صنفاني من أهل النار صنفاني من أهل النار نوء متاني قدا بيو نادق تكين ينوتا wannan magana in ba karfin wahayi ba duk wanda ya fade ta yayi wa Allah shi shigi kace irin suwana da irin suwana ko iri kaza da iri kaza ɗan wuta ne amma wannan da yake nassi ne wahayi ne sako ne mai karfi daga Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kara da cewa lam arahuma ban taba ganin su ba qaumun ma'ahum siyatun akwai na farkon su wasu jama'a ne waɗanda ke dauke da tsuman giya bulalai ka aznabil baqar wannan bulala ta su kama ainihin jelar shanu an gyara ta an yi mata ado yadribuna bihannas suna bugun mutane da wannan ainihin tsumin giya, waɗannan mutanen ƴan wuta ne. Wa nisa'un, da kuma mata, kasiyatun, ga sunan da tufafi a jikinsu, ariyatun, amma tsirara suke, mumilatun, masu karkatar da jikinsu, masu lankwasa jiki, masu gwalangwaso da jikinsu, ma'ilatin, sannan masu karkatarwa. Masu karkatarwa kuma karkatattu, suna karkatar da duk wanda ya bada hankali gare su, sannan kuma suna karkatar da jikinsu. Mumilatun, masu karkatarwa, ma'ilatun, masu kuma karkatattu, wato su masu karkatar da wanda ya biye musu ne, sannan kuma su da kansu din karkatattu ne. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhti alma'ila, annabi ya ce kawunansu kamar tuzon raƙumi wanda ya karkace, irin raƙumi din nan musamman mai tozo biyu, wanda za ku gani galibi in tozon ya girma ya girma sai ya koma sai ya ainihin karkace. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce haka kansu yake. Ku dubi waɗannan matan zamani tsinannu, waɗannan da suke ƙona kai su karkatar da gashi na, a ɗaga gashi yayi tudu, gashi dai gashin ƙarya ne, sai kuma a karkatar da shi. Wannan yake nuna mana ƙarin gaskiyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama, shine Allah ya kawo mu zamanin da mun ga waɗannan abubuwan ƙarara. Yanzu mutane ne zaki gansu ga sunan ƴan operation yaki ne, ƴan operation flush out ne, ƴan fire for fire ne, ƴan sanda ne, ga sunan sun rike bulalai a cikin gari suna yawo suna dukan mutane da waɗannan. Ba akan mutanen sun saba doka ba, kawai sai akan su mutanen talakawa ne, su kuma ƴan sanda ne, wakilan gwamnati ne. Kuskure kaɗan in driver ya madadin a ce mishi kai ba a parking anan, sai su parking mota su goma kowa ya zaro bulala suna dukan shi. Waɗannan ƴan wuta ne. Haka waɗannan mata da kuke ganin su, annabi ya siffanta su sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma saboda ƙwarewar bayani irin na annabi da iyawa, ya ce kasiyatun, ga tufafi suna tare da shi, amma ariyatun, tsirara suke. Zaki ga ta sa mini skirt ko mini jeans ko mini wane ne, ke dai ba zaki ce babu tufafi jikinta ba, ga tufafi a jikinta, amma tsirara take. To ku duba waɗannan nau'in mutane da annabi ya faɗi, yau irinsu ne waɗannan matan da suka cika jami'o'i, irinsu ne suka cika ma'aikatu tun daga na ƙananan hukumomi har na jiha da na tarayya. Waɗannan ba ta jin kunya in ta sanya guntun sket tun daga rabin cinyarta har ƙaurinta har gwiwarta har ko ina nata, ana hangen hammatarta da nononta, wuyanta da dokin wuyanta da kanta gaba ɗaya suna waje, tufafin da ke jikinta gaba ɗaya bai kai yadi biyu da kwata ba. Ba ta jin kunya, duk inda za ta shiga tana shiga cikin izza, amma saboda makirci na kafirai da munafukai da fasikai sun firgita matan musulmi, yau wadda ta sanya hijabi wai in za ta shiga wuri sai ku ga ta shiga cikin tsoro, sai ku ga ta shiga tana da ash'uru bin naqas, tana jin ita bata isa ba, she is not complete, she is not perfect. Allah la an yaki mutane ta tunaninsu. Sannan yau duk inda za a nuna wata a ce ƴar ta'adda ce sai a nuno mai hijabi. Duk wata ɓarna yau sai a ce mai hijabi ce. Amma dukkan ƴan matan nan da suke karuwanci a Dubai, da waɗanda suke karuwanci a Libya, da waɗanda suke karuwanci a Italy, ba wadda take sa ƙaton hijabi. Mini skirt suke sawa, haka ake nuno su a video. Amma ba inda za a ga mai wannan siffar yanzu a ce wannan karuwa ce, kamar yadda an ga mai wancan siffar za a ce wannan ƴar ta'adda ce. Yanzu yau a Abuja abin ya zama sharri, in an ga mai babban hijabi ana ganin ta fa, sai ki ji cewa ana leƙo ana Usama bin Laden, wai ita ce ma Usama bin Laden din. Me wannan yake nunawa? Ina matan aure musulmi da ke Abuja ya nuna ba sa sa irin wannan hijabi, sai an yi mutuwa sannan za ta kawo wannan burki daga hijabi ta sa. To da yake bata saba ba, sai ku ga hijabin yake zama yana zamewa tana dawo da shi. Duk wannan yana nuna cewa mutane sun maida addinin musulunci a matsayin da kafirai kiristoci da yahuda suka ɗauki religion. Religion
auren su shine the spiritual aspect, ma'ana bangaren ibada kawai, ma'ana akwai lokacin ibada. Mu ibada ibada ce, siyasa ibada ce, ilimi ibada ne, kasuwanci ibada, aure ibada, tafiya ibada, komi namu ibada ne. Allah ya kiyaye. Saboda haka kun dai ji wannan jama'a, ashe nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bai gansu ba, amma la yadkhulun aljanna, ba za su shiga aljanna ba. Tun farko dama ya ce ƴan wuta ne, to da yace ƴan wuta sai kuma yace ba za su shiga aljanna ba, wala yajidna rihaha, kanshin aljanna ma ba za su ji ba. Wa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza, gashi ko kanshin aljanna ana jin shi daga tazarar tafiya kaza da kaza, ma'ana tafiya mai tazara ana jiyo kanshin aljanna yana busasowa yana kadowa, amma su kanshin aljanna ba za su ji ba saboda sun yi nisa daga aljanna. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Babban malami Muhammad Salih Al-Utsaimin, Allah madaukakin sarki gafarta mishi, yake cewa mata su ji tsoron Allah. Wani abin sha'awa waɗannan darussan nashi, ana nan ana sa shi yanzu a tashe shi da ɗaliban shi suka bude mishi, za ku ji muryar shi yana magana yana wa'azi yana cewa su ji tsoron Allah, tare da cewa an ce musu ya halatta su sanya ainihin nau'in tufafin da addinin musulunci ya ce, amma ba daidai bane kuma su rinka sanya kayan kafirai a cikin ainihin wato hijabin nasu. Saboda yau a kasar Saudi Arabia za a ga mace da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa, amma da za ta cire za a ganta a daure ne da wani jeans ko kuma da wata t-shirt ta matse ta. Da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba isa a kusantar da irin waɗannan kayan ba. Yanzu shagunan da ke kewaye da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani masallaci da ake ce mishi Masjid Bilal, wata 'yar kasuwa, supermarket da wasu shopping complex, duk cike suke da irin waɗannan kayan. Yanzu a babban titi mafi girma na Madina sai kiga ainihin shaguna cike da kaya irin na kafirai, har da irin wannan statues, wannan irin mutum-mutumi da za a sa da nono da riga da ainihin yadda za su sa su bayyana tsiraicinsu, duk waɗannan abubuwa kun ga ɓacin tarbiyya ne. Kuma a Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, jidda kan dama ba a magana, ba a maganar Riyadh, amma a Madina sai kuga irin waɗannan abubuwa na bacin tarbiyya. To waɗannan abubuwa ba komai suke nuna ba sai yadda duniya ta lalace, tare da cewa wasu abokaina na Makka suna cewa don Allah ba su jin daɗin irin waɗannan maganganu da nake faɗi, me yasa za a je a ce ga irin wannan barna ta shigo ƙasar Saudi Arabia, yo me yasa aka babbar na ta shigo, har yadda mu da ke zuwa baki mu gani, kuma me zai sa ba za a ji a tsarar ba? Daidai ne abin da yake ya bayyana, ai ba ana faɗe ne da nufin fatanci ga ƙasar ba, amma shubha ce take da mutane. Yau fiye da shekara 25 da ta wuce wani ya je aikin hajji, malamai sun yi mai wa'azi nan kafin ya tafi ya tuba daga shan taba, sai dai ga ana shanta ba fiye da yadda ake shanta a Najeriya, da ya tashi sai su irin tunkurar da ake zubar da tabar ma wanda an shanan ake karkadewa daga Makka, saboda zai je ga Balarabe ne ko ba Balarabe ba, da zabke genge mu da nadi sai kuma ya ganshi yana shanta ba a jikin Ka'aba, ana kusa da masallacin Ka'aba, bai san cewa mai yiwa ma dan Afghanistan bane ko dan Pakistan ko India. Sannan alamar da mu aurinmu alama ce ta malanta, ita ce rawani da babbar riga da yankakken wando, alama ce ta riko da addini, su kuma abin ya zama musu al'ada. Sai ga mutumin Afghanistan da zabge genge mu haƙirji da tatar nadi a kan shi da yankakken wando rabin ƙwauri, amma zai ga yana shan taba. To menene yasa muke zuwa muke faɗin wannan abin? Saboda fitinar da ke samun alhazanmu. Idan muka yi musu wa'azi su bar kaza sai su bari, kuma duk alhazanmu na Najeriya suna sauka ƙasar Saudi Arabia ne cikin khushu'i da tsoron Allah, saboda suna ganin sun zo kasa mai tsarki, kuma haka abin yake, kasa ce mai tsarki da tsarkakewa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. To amma bayan kwana biyu sai alhazan namu sai su kangare mana, sai su busare, saboda duk abin da ake dora su akai sai su ce to sun ga Larabawa ma suna yi, saboda su a wurin su duk wani fari da suka gani ba Larabe ne, sai su ce sun ga malamai ma suna yi. Sai nuna maka wani mai dunguje jenge mu ya ninka naka so bakwai, ya ce to gashi nan rawanin shi kuma ya fi naka, kuma wannan siffar shi a garin su in ya ganta ya ga siffar malami, to sai ya ce gashi nan yana shan taba, kai kuma ka ce ba kyau. Bana din nan wani muna jira za mu je alwala ne, yake ce mishi ji tsoron Allah yana cutar da mutane, sai ce ina so in ce mishi haramun ne, na ce abinda na ce mishi ji tsoron Allah yana cutar da mutane, ya ce to in ma dai haram ce to haram ce a nan, amma a Indonesia halacci su suna shan abasu. Kun gani me ya zafi? To idan gwamnatin kasar ta ce za ta bi mutane da ƙarfin tsaye, abin ba zai yiwu ba, amma za a yi ta sanya lauhat, a yi ta sanya alluna ana ta faɗakarwa, a yi ta wazi ana tsoratar da mutane. To abin da ke damu mu mun rike rasa alhazai mu ne musu wazi galibi shine matsala ce babba ta bacin tarbiyya jama'a. Kafin kwana biyu sai ga alhazan mu na Najeriya waɗanda da ba mu ma san suna shan taba ba, sai ga sun fito kofar gidajen alhazai sun zauna suna ta shan taba. Kafin kwana biyu sai ga suna ta tara ƴan matan tukari suna ta hira da su, shikenan duk al'amari sai ga ya barkace, wani ma sai manta ma yana makkani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Al-hadithu at-tasi'ashar, hadithi na 19, an Aisha radiyallahu anha, anin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala, daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ko an tuhidda ala maytin fawqa thalathin illa ala zawjiha, rawahu Muslim. Aisha tace annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama ya ce bai halatta ga matar da ta yarda da Allah da ranar lahira ba ta yi ta kaba ga wani mamaci sama da kwanaki uku sai in mijinta ne. Abinda ake nufi ta kaba shine mai gida ya rasu, sai ki daina yin ado, kuji ado gayu ba tsafta ba, mijinki ya rasu saki wanka, ki wanke jikinki, ki tsefa gashin kanki, ki yi kitso, ki aske gashin hammata da na mara, ki yanke kumba, ki wanke tufafin ki, ki goge su. Amma ba za ki sanya tufafin da in an ganki za a ce kin yi ado ba. Sannan turare ya halatta ki sanya turaren da ke kashe warin jiki, ba turaren da in kika sa za a ji ki kamar wata sabo amarya ba. Sannan za ki girki, za ki shara, za ki duk aikace-aikacen gida, amma fita ce bai halatta ki ba sai in larurar fita ce ta kama ki zuwa asibiti ko makamantan haka. Amma kina makaranta, kina FCE ko polytechnic ko ABU, ko za ki je aikin hajji, bai halatta ba tunda mijinki ya rasu kina ta kaba, sai ki je sai ki baki off a makaranta kusa, ko ki aika musu mai gidanki ya rasu. Ya kamata tun ya zama ana da wannan provision din, sun yaudare mu ne a Najeriya da suka ce wai a zo a yi amalgamation of the constitution of the land, wai a zo a gwama tsarin mulkin mu da na kafirai, wai kuma suka ce wai tsarin mulkin zai bada damar yin shari'a, ba inda ake kula da haƙoƙin musulmi a ciki. Duk abin da aka taso wanda ya shafi musulmi sai ko sani ba ma a damuwa da shi, kawai an ce ne shikenan a zo a zauna tare a tafi. Da zaran kun zo kun ce mu ga addinin mu, mu ga al'adar mu, sai ce to ai wannan ya saba wa ka'idar tsarin mulki, ya saba wa ka'idar zaman, ma'ana zamantakewa an ce a zo a zauna ne don mu bar addinin mu. Shine lazimin kamata yanzu a cikin provision na makarantu akwai irin wannan, matar da mijinta ya bata za a bata off, za ta tafi ta kaba, matar da kaza, matar da kaza, matar da kaza. To waɗannan suna daga cikin ka'idojin ta kaba. Duk shekara mata suna yawan tambaya an biya mata aikin hajji ga mijinta ya rasu, bai halatta ta tafi ba, sai ta daga Allah ya kai mu bade, ta gama ta kabarta tana bazawara sai ta tafi, a ta gama ta samu wani mijin ta aure su tafi tare, amma ba daidai bane jama'a. Sannan cewa da ake wai mai ta kaba sai dai ka samu soda ka ringa wanka da ita, mana su ake duk jikin ta tsatsage kamar sauran tuwo, kafin wata hudu da kwana goma za ta samu sabulu ta wanka da shi, domin kanshin da ke jikin sabulu yana kashe warin da ke jikin dan adam ne, ba kanshi ne da ke bayyana galibi ya ruku a jika koda bayan an yi wankan an sanya tufafi ba. Ina fata an gane. To tana ta kaba, mijinta ya rasu tana makarantar Islamiya, za ta haƙura. Tana ta kaba, mijinta ya rasu, asibiti ya kama, za ta je. Amma abu ne da za a iya karɓo mata magani ta zamanta a gida. A to amma ba yadda za ta iya samun abinci sai in ta fita ta je ta nema. Saboda malamin makaranta ce, ita ce ke rike da kanta. Ko kuma wani abu makamancin haka, to wannan ne kawai sai ra'a ta yi sassauci a kai. To idan ɗanki ya rasu, an yi miki izinin za ki iya zama kwana biyu baki ado ba, amma faran na uku shi kenan ya ƙare. To duk matar da ta yarda da Allah da ranar lahira kar ta wuce kwana uku tana ta kaba, miji ne ake wucewa kwana uku, a yi watanni huɗu da kwana goma. Rawahu Muslim, Muslim ne ya ruwaito wannan hadisi. Alhadisul 20, hadisi na 20. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبره. أنس قال لها قال مش يردائتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوت وتمتي تنقوك أولون قبري. فقال اتق الله واصبري يتي متك جسورا الله كيها قوي. فقالت إليك عني ستتي تبكي عن قوي فإنك لن تسبي مصيبتي masifar da ta same ni dan ba a samar maka da ita bane, masifar da ta same ni dan ba ta same ka bane. Ana sai ce wa lam ta'rifu, bata san Annabi sallallahu alaihi wa sallama bane, sai sa take chafa wadannan irin bangangano, tana daka tsawa tana kora. Faqila laha, sai aka ce da ita innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan fa shine annabi fa, annabi Muhammadu kenan fa sallallahu alaihi wa sallama, shi kika yi wa tsawa, shi kika ce tafi baki wuri. فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين. تجي قفر جدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتساموه عند كي قاد ينقوفا با بتسام protocol offices با أشي سيكين تكا أنو دنغولانا بغوايا جمولي يكي كاركتانا كمارا تدوكيو متنكي جيونا أغير دوية يكي دواني security أبنى باقوا قفر جدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت ta shiga gida sai ta ce lam a'rifka, kai hakuri ai ban san kai bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala, sai annabi yace innama sabru inda sadamatil ula, hakuri ana yin shi ne a karan farko. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Da yake littafin nan yana karantar da mu hadisan mata ne, sai mu duba alakar hadisin da waɗannan bayanai da muke da suka shafi mata. Wannan hadisi dalili ne akan ya halatta mace ta je ziyarar kabari, ya halatta. Dama babu nassin da ya hana mata ziyarar kaburbuka. Abinda aka hana yawan ziyara, akwai bambanci tsakanin ziyara in ta kama da kuma yawaita ziyara. A riwayar Abu Huraira yadda ta zo a cikin Sunan Ibn Majah da Musnadul Imam Ahmad da isnadi Hasan, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa la Abu Huraira yace la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zawaratil qubur, mata masu yawan ziyara kaburbuka su aka la'anta. Amma ziyara ta kama to babu laifi. Sannan duk matar da aka san in ta je ziyara za ta yi mukhalafat, za ta saba wa shari'a, to ita ma wannan za a iya hana ta saboda wannan dalili. Za ta je ta tuma ta fadi tana birgima, to wannan bai halatta ba. Wannan mata gashi tana tsuguna ne tana kuka a jikin kabarin ɗanta ne ya rasu, to ya halatta. السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعى الإمام ابن حبان يروي تو حديثاً النبي وترانا يتي متى بذاك جزك زيارة خبر أن وينك عبد الرحمن با تتي وإن جيب الإنسان الدعاء دغني با النبي يقول متى الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله
bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya. Amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan bayi da ke kwance, muna roƙon Allah ya mana sauki, Allah ya muku sauki, mu ma muna nan tafi. Jama'a, wannan hadisin yana nuna babu laifi mace ta ziyarci kaburbuka ko ziyarar makabarta in dai abin yayi daidai da shari'a, amma ba ta je tana goga cikinta a jikin kabarin dan hodiyo ba, ko kuma a jikin yadin da aka lullube kabarin dan hodiyo tana cewa dan hodiyo ban taba haihuwa ba ka bani da. Wannan shine asalin kafircin da annabawa suka zo dan su fada da shi, shine nema a wurin wani wanda ba Allah ba abin da babu mai yin shi sai Allah. Ku kiyaye wannan. Sannan wannan hadisi ya nuna idan malamin sunna ya ga barna zai iya yin wa'azi matukar ya san cewa yana da ainihin wato tarbiya ta gari. Don haka ake Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna. Ku malamai ku fara zama masu tarbiya da karatun da kuke karantarwa, sannan kuma da karatuttukan da kuke nazari iko iko. Idan malami ya zama al'aliman rabbani, malamin Allah mai tarbiya, in ya zama ce ta fito da abin da ya saba ma shari'a zai ce baiwar Allah wannan hijabin naki bai daidai da musulunci ba, koma ki gyara. Al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito hadisi sahihi akan haka, Abu Huraira yana zaure ya ga ainihin wata mace ta wuce tana kanshin turare, yace ya amatal jabbar, ke baiwar Allah, Allah da yake yin yadda yake so, ina za ki tace masallaci, yace kuma kika sa turare, tace yace to naji masoyina Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace duk matar da ta sa turare ta fita masallaci ko ta yi sallah Allah ba zai karba ba, sai ta koma gida ta wanke ta dawo. Dan haka ki koma. Kashi nan Annabi ya ga mace ne sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mata wa'azi. Sannan wa'azi na malaman farko suna wa'azi ne da abin da Allah ya wa'azantar da mutane. Kar ku je ku, saboda kuna son wai mutane su bi dokar Allah, ku je ku gaya musu wata ƙarya wanda za ta ba su tsoro ko da za ta ruda su, faɗa musu gaskiya, ce mata yi ittaqillaha. Wannan ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen da kowanne. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ki ji tsoron Allah, ki haƙuri daya da su. Yanzu sanda kike jin zafin mutuwan nan, to in kika haƙuri zaki samu lada. To amma ita kuma sai ta ce tafi ka bani wuri. Yanzu wannan kalmar da ta faɗa a haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta samu kanta a halin jahilci ne da ake wa musulmi uzuri akai. Idan wannan irin jahilci ya afka wa musulmi yayi abin da yake kafirci ne, to ba a kafirta shi. Domin wa ma kana Allahu liyu'adhdhiba qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah ya bayyana, to ita ta samu kanta a halin jahilci. Yanzu wannan irin magana a cewa yo ko babban malamin angoku ko liman ko shugaban kungiyar ku, ko wane ne kika faɗa wannan kalmar, ai kya sha duka a wurin yan agaji da wurin masu tsaron masallaci da sauransu, balle a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati, masifar da ta same ni dan ba ta same ka ba. Wannan yana gaskata mana kamar yadda Allah yake cewa in asabatkum musibatul mauti, ashe mutuwa masifa ce ko ba masifa ba? Mutuwa masifa ce. To gashi nan tana cewa masifar mutuwar da ta same ni dan ba ta same ka bane. Amma sai ana sai marmaza yace wa lam ta'rifu, bata fasan shi bane. Ba wai tana gaya mai waɗannan maganganu bane a halin ta san Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin sahabbai sun fi karfin su wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallama, su ne mutanen kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن هم اوتادها ورواسها. wadannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi kowa sanin darajar manzon Allah, sun fi kowa girman manzon Allah, ba sa wulakanta shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma uzurin shine bata san shi bane. Sai malamai suka ce rashin sanin nan nashi shi yasa ba za a hukunta ta da abin da ta aikata ba. A ƙarƙashin haka, daga cikin mawani'ul kufr da mawani'ul takfiri wa tafsiq akwai al-jahl allazi yu'zaru alayhi sahibihi, jahilci wanda ake wa mutumin da ya samu kanshi a cikin uzuri. Wannan yana ɗaya daga ciki, bata san shi bane. Ina fata an gane. Dan haka wannan yana daga cikin mawani' na takfir. mutum ne ya musulunta a jiya, da ya musulunta a jiya to bai san yadda al'amura suke ba, ya tashi zai yi sallah kawai ba abin da ya shafe shi, kuskura bakin shi, wanke ido, sai zo yi sallah. Ba za ki dauko ahlari ba, ai ahlari ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun, dan haka kai ka koma dama jiya ka shigo, ba haka yake ba, ya samu kanshi a halin jahilci. Al-Imam Az-Zahabi a cikin littafin shi Kitabul Kaba'ir da ya kawo babin sihiri da tsafi da duba da bori da bokanci da bugun kasa, baki ɗaya tabbatar da waɗannan abubuwa kafirci ne, sai ya ce to amma kuma kai mai karatu ko saurare, kar kai gaggawar kafir ta duk wanda kaga yana yin waɗannan abubuwa, don ta yi wani musulmi ne aka haife shi a can nesa da malamai, nesa da inda ake wa'azi, nesa da sunna, nesa da aqida, sai samu kanshi a halin irin wannan, kar kai saurin kafirta shi. Daga sai a kiyaye jama'a, ba wai kar ka zama dan kafirci dadi, wato in ka ce wani kafiri ne sai ka ji kana jin dadi, kai zanzan ka kafirta wani, kar ka zama haka. Ina fata an gane, dan kalma ce da bata faduwa ƙasa banza. Sannan kuma ba kwa fahimtar me yasa bata san annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me yasa bata san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Saboda annabi yana rayuwa ne, me irin rayuwar da mutane suke rayuwa. Yanzu ke limamin juma'a ya fito ko shugaban kungiya zai sanya malamalin guda uku, alkyabba guda biyu, rawani yadi 36, zai ya ci kuikuyar kanshi ya kawo wani majanyi ya daura, ya kawo wani likafani ya zuba a sama haka, ku ganshi kamar zai tashi sama. Mutum ɗaya ya sa kayan mutane 40, wai in bai yi haka ba, ba za a girmama shi ba. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Sannan yana tafiya ga wasu mutum 7 suna bin shi, wannan bai daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Shi kadai yake yawo, ya shiga cikin kasuwa ya siyayya, ya dauko kayan shi, har kafirai suke cewa mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, ya ake ganin wannan manzon a ganshi yana cin abinci a jama'a. Yau akwai malaman da har wai ba da labarin su ake wai ana ganin daraja ce a ce tunda ake ba a taba ganin shi yana cin abinci ba, ba a taba ganin yana shan ruwa ba, kai alwala ma ba a taba ganin shi yana yi ba, sai a ce duk wannan hayaniyar banza ne, yana fata kan shi lokaci ne da jama'ar da suke abin nan. Matsalar ita ce ba a taba ganin shi yana cin abinci ba, shin yana da ci ko baya ci? Ƙaryar banza ya zauna shekara 30 baya ci, shine ya burge mu. Amma ya je ya koya kanshi, ya je ya ci ya koshi, ko kun fahimta jama'a? Kawai irin malaman nan da suke zuwa rigagen Fulani, ko wani ya je ya samu garin kwakin shi ya tafi da shi rigar Fulani, sai je ya samu can cikin daji, sai je ya koya garin kwaki da siga, yazo Fulani su kawo mishi abinci, baya cin abinci, su dauke abinci da ruwa, ana ta mamaki, kai wannan wali ya cika ko ba ma ya cin abinci, ashe da ya dan ce zai zaga, sai je duka garin kwakin shi da suga a can daji ya sha ya dawo. Fulani na ta mamaki, kai Allah ya hada su da wali, kudubin zamani ya sauka, oh su kan sun more. Can yaran Fulani sun tafi suna kiwo, sai suka je suka samu garin kwaki da suga da ruwa a boye, sai suka faga abin da muka samu, shikenan uban nan da nan zai kwakwalo shi ta zagaya, sai ta fahimta to zai je ya boye, wato wannan Bahaushe ya mai da mu wawaye ko, da ya boye shikenan. Kwana daya ba abinci, gashi gari sai ya ce to yanzu zai koma, sai aka ce a Modibbo ba ka ce za ka yi wata uku ba, sai ya ce a wani uzuri ne ya taso. Shine zai fito da jakar garin kwaki ya ce wannan ne uzurin, ba Fulatani kanshi ya waye shi ma ba zai da a cuce shi ba. To duk waɗannan 419 ne jama'a, mutum ya je dan shigantaka, ya je ya wuni, ya sanya hannun shi a kankara, hannun shi ya sanyi, saboda wasu muridai za su kawo mishi ziyara daga Fatas, kuma suna zuwa duk wanda ya rike hannun shi a ce hannun shehi da sanyi, to sai me? Ice block ne, ƙarya ne. ko kuma za a yi tafiya shikenan ya kama daji ya tsara yana gudu don ya riga su zuwa a ce ai shi har ya isa. Duk wannan damfara ce wallahi, an fatar da mutane ne ba a nuna musu ma iya tariq ila ma'rifati awliya illa, wata hanya ce ake sanin waliyan Allah. Suwane ne waliyan Allah, menene siffofin waliyan Allah, mecece karama, kuma dan ka zo da karama dalili ne akan sai mu mai da kai muqaddas, muna tsarkake ka, muna bautata maka. Da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa ya fita, shi yasa har wannan ya zama shubha. To abinda nake cewa wannan bid'ar yanzu tana dawo malaman ahlus sunna, wai malamin ahlus sunna ba zai taka motar shi ya tafi shi kadai ba, wai malamin ahlus sunna ba zai shiga kasuwa ba, wai malamin ahlus sunna ba zai fito yana kewayawa yana mu'amala da mutanen anguwa ba. Na'am, idan ana maganar matsalar tsaro ne da aka dawo yanzu ana farautar malaman ahlus sunna, wannan abu ne alal aini war ra'is mu iya fahimta. Amma ana magana kasaita ne da isa, wayan kana shiga cikin mutane za su rena ka. Imamu Abu Hanifa dan kasuwa ne, Imamu Bukhari dan kasuwa ne. To yanzu wai malami ba zai je kasuwa ya bude shago ba, yana aikin kafinta. Mun karanta a nan annabi Zakariya kafinta ne, haka ne ko ba haka ba? To zai zauna a uwadaka matan shi yana kafinta ne, ke kya kai mishi yin gado ne uwadaka? Saboda a cin karama a uwadaka yake gadan ma sai dai a miƙo gadan ta windo. Ina fata an gane, dole ya zama ya fito da shago haka. Mu'amala da jama'a ba ita ke sa jama'a su rena malami ba, sai in malamin ya wulakanta kanshi ta hanyar sun gane tarbiyyar da yake dorawa ba a ga yana yin ta a cikin kasuwancin shi ko a cikin mu'amala ba, sai su rena shi. Haka ya kamata ku kiyaye waɗannan maganganu da kyau. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawo, yana shiga ko ina, kuma yana umarni da kyakkyawa, yana hana mummuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da ta wuce ne sai aka ce mata ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta je kofar gidan annabi sai bata samu masu tsaro ba. Wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi da gate man, ba shi da mai guardin gate, ba shi da protocol officer, ba shi da kaza, ba shi da kaza. Me yasa? Saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai dau duniyar a bakin komai ba. To kamar yadda nake cewa wannan a can baya, idan ya zama yanzu mas'ala ce ta tsaro, ita ma wannan ba laifi bace. Amma in ya zama mas'ala ce ta girman kai, ba za a ganka ba sai an cika form kaza, sai an sa hannu a wuri kaza, sai an dauki hoto, sai ka yi jira na awa uku saboda kawai a nuna maka ka zo gidan akrabi. To wannan kuma ya zama wata hanya ce ta girman kai wadda bata halatta ba. Da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bata san shi ba, ma'ana tana kawo uzuri ne, shi yasa bata bi abin da ya gaya mishi ba. Malamai sai suka ce wannan dalili ne akan mai halatta miki kiki karban gaskiya ba sai in kin san mai gaya miki, domin ita gaskiya ba ana sanin ta ne da mai fadarta ba, ana sanin ta ne da ita gaskiya ce. Yaushe za a ce musulmi yana sallah yana salati bai san cewa ittaqillaha wasbiri gaskiya ba ce, sai in ya ga waye ke gaya mai? Yanzu ta zo ne tana cewa to na yi haƙuri, ai ban san ka ba ne, wai 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 na tuba na haƙura na haƙura. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama sabru inda sadamatil ula, haƙuri a karan farko sanda musiba ta girshe ki. Yo bayan kwana bakwai dama za ki ci gaba da kukan ɗanki ya rasu ko mijinki ko babanki ne, ba dole ki haƙura ba? An yi miki rasuwa bayan wata uku sai aka da aka samu kin yi shiru, wance kin yi haƙuri sai kika ce na yi, ƙarya ne? Da an baki haƙura ba za ki ta kuka ne hake ma ki mutu? Amma so ake sanda aka zo aka ce miki wane ya rasu, a lokacin ne zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ki haƙura ki mai da al'amarin ki ga Allah. Idan kuka gane wannan, na daga cikin bid'ar da mutane suka ɗauko a yanzu da son zuciya shine a gaya musu gaskiya, ba za su bi gaskiyar ba har sai in sun ji daga wurin malamin su ne, ko sai in daga wurin kungiyar su ne, ko in daga national headquarter ne, ko in sai sun ji daga wani ne. Na'am, idan ababi ne na tace ilimi sai ka ji abin da yake kana tantama, saboda irin waɗannan mutane an san su da rashin tace ilimi, sai ka zo ka tambayi malamin ka Allah gafarta mana. Wani hadisi ne na jiwa ne ya faɗi yana wa'azi, to shine na san cewa wani lokacin baya damuwa da tace irin hadisan shi da yake kawowa, ina gaskiyar wannan hadisi ko ina ingancin shi, to anan babu laifi akan asali ba ka ki karban magana bane sai dan wani hali da ya bayyana daga mai maganar ne kan yi ƙarya ko ina ka abin da ba daidai ba. To sannan wannan hadisi ya bayyana mana ashe ba dukkan hakuri ake samun lada ba sai hakurin da aka yi shi a halin da musiba take da radadi. Ko an fahimta jama'a? A halin da musiba take da radadi a lokacin ne ake hakura hakuri ya bada lada a samu ladan shi. Amma bayan musiba ta huce da tsawon lokaci sai kika da kika ce kin yi hakuri, ai dama dole ki hakura. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kuma za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala, dan da su tambayoyi sai a dan samu a shigar da su kafin mu tashi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma sa da ku. Wa alaikum assalam. Na'am. To malamai dai sun yi fatawa da farko akan cewa yin sallah bayan radio bata halatta ba. Wannan fatawa tana nan mai fiqh suna yi isharar ta a mujalladi na farko. Shine ana sallah a masallacin juma'a garin ku sai aka sanya kai tsaye kina jin muryar sai ki tsaya a gida kina yin sallah ko azhar ko idi bai halatta ba. Amma abinda ake magana anan ga masallacin nan, wannan katanga ce ta raba da wannan gidan sai mace ta zo ta bi sallah, wannan sallah ba a cewa matsayin su ɗaya da sallar da za ta bi a radio. Domin mun samu hadisin as-sayyida Aisha wanda da ita da Asma'u suka yi sallah a cikin ɗakin ita Aisha ne. Abin da ya raba ɗakin da masallacin shine garu, wato katanga wadda ta sha makance tsakanin su. Dan haka ba ɗaya bane. Kuma ai ita mace ce ya halatta hakan din. Za ta yi amfani da sauti. Idan muka koma ta wani bangaren kuma sai mu ce gaskiya ne. Abinda ake so a masallacin ya zama mace ta shigo cikin masallacin. Hatta irin abubuwan da ake a wasu masallatai ba daidai ba ne. A ce an gina wata katanga ta sha makance tsakanin inda maza suke da mata suke. Ko kuma a ce an saki labule kamar yadda MSS suke da sauransu. Aya za su tsaya ne suna daga baya, maza suna daga gaba. Sai dai su in an zo an ware musu sahu, to daga baya daga hannun dama za su rinka ɗaukowa. Suna cikawa in sahun baya na ƙarshe ya cika sannan sai sahu mabi da shi. Kamar yadda su kuma maza daga gaba ne za su rinka yiwa insha Allahu ta'ala. Sannan ga hadisin Ummu Humaidin wanda hadisi ne Hassan al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Baihaqi, yana tabbatar da cewa mace ta yi sallah a cikin wadaka ya fita a falo, ta a falo ya fita a tsakar gida, ta a tsakar gida ya fita ainihin a masallacin lungun su, ta a masallacin lungun su ya fita a masallacin anguwar su. Wannan hadisi sahihai ne babu laifi akan, suna nuna mana falallar ta yi sallah din a gida. To amma hun kuma ta zo masallaci wata sunna ce. Ana mana ishara akwai hadari kwarai da gaske a garin nan. Saboda haka za mu saurara a nan insha Allah. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.